sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haure barkanku da wannan lokaci da fatan an gune lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tsulla muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da adadin masu dauke da cutar COVID-19 ya kai miliyan 20 a duniya, masana a fannin kiwon lafiya na ci gaba da kira ga jama'a da su ci gaba da kiyaye matakan kariya da aka kindaya.
Na farko, duk wanda yake so ya kare kansa game da cutar COVID ko wata annoba ma ko wata irce, shine matakin farko ya nemi ilimi.
To muna kuma tafi da maimaicin rahoto na musamman wanda yayi nazari kan illar kona dazuka da kuma sara itatuwa wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana. Baya ga haka, muna kuma dauke da labarin wasanni. Amma duka sai kun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kaddamar da shirin ziyara na tsawon mako daya zuwa yankin tsakiyar Turai, inda a yau Talata zai yada zango a jamhuriyar Czech, inda zai gabatar da jawabi a taron cin abincin dare tare da ministan harkokin wajen Thomas Petrucek. Ana sa ran Pompeo zai kai ziyara wajen ajiye kayan tarihi domin tunawa da rawar da Amurka ta taka wajen kwato wa nahiyar yanci a lokacin yakin duniya na biyu. Ziyarar da babban jami'in diplomasiyar Amurka na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke kokarin tunkarar Russia da China a gasar da suke yi ta fuskantar tattalin arziki da siyasa a Turai. Pompeo zai kai ziyara Prague da kuma Pilsen da ke jamhuriyar Czech, Ljubljana, Slovenia, Vienna, Austria da kuma Warsaw, babban birnin kasar Poland, daga 11 zuwa 15 ga watan nan. Zai kasance sakataren harkokin wajen Amurka na farko tun shekara ta 2011 da zai ziyarci Slovenia, inda zai sa hannu na haɗin gwiwa akan fasahar sadarwa ta 5G, yayin da Amurka ke kokarin taka ma kasar communist ta China a yunkurinta na kutsawa cikin harkokin sadarwar zamani na yankin. Jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ba shiri aka fita da shi daga wurin da yake gabatar da jawabi ga manema labarai bisa rakiyar jami'in tsaron Amurka saboda harbe-harbe da aka ji kusa da inda suke. Da ya koma ɗakin jawabin bayan 'yan mintuna, Trump ya ce lallai an yi harbi kuma an kai wani asibiti. Babban jami'in tsaro Tom Sullivan ya bayyana wanda aka harbe a matsayin wani dan shekara 51 da ya tunkari wani jami'in tsaro, ya ce masa yana ɗauke da makami. Sai wanda aka zarga ya juya ya tunkari jami'in tsaro da gudu kuma ya janyo wani abu daga kayansa, inji Sullivan. Sai ya dunkufa kamar wanda zai yi harbi, sai jami'in tsaro ya sakar masa wuta ya harbe shi. Dukansu an tafi da su asibiti. Fadar White House a jiya Litinin ta nuna alamu a shirye take ta sake shiga tattaunawa da 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat akan tallafin coronavirus, kuma za ta yadda a kashe kuɗi don su cimma matsaya. A shirye muke mu sake gabatar da batun ƙarin kuɗi a teburin tattaunawa, a cewar sakataren kuɗi Steven Mnuchin da yake magana a gidan talabijin na CNBC. Ya kuma ce shugaban kasar a shirye yake kashe abin da ake bukata. Shugaba Trump ya rattaba hannu akan dokar da ya kafa da ikonsa na shugaban kasa ran Asabar don dada bawa miliyoyin waɗanda suka rasa aiki tallafin da wa'adin bayarwa ya kare da kuma jinkirta haraji ga Amurkawa ma'aikata. A wani sabon bayani da ya yi a shafinsa na Twitter, Trump bai kai da yiwuwar sake tattaunawa ba, amma ya zargi shugaban 'yan Democrat Chuck Schumer da shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi da janyo rashin cimma matsaya a tattaunawar na ran Asabar. Ya takara a jam'iyyar adawa a kasar Belarus, Svetlana Tikhanovskaya ta ce ta ketara zuwa makwabciyar kasar ta Lithuania bayan da aka kwashe kwanaki biyu ana fada tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda biyo bayan zaɓe. Tikhanovskaya, wanda ta ki amincewa da sakamakon zaben da aka bayyana shugaba Alexander Lukashenko wanda ya dade yana mulkin kasar, ta ce barin kasar abu ne mawuyaci, amma ta yi hakan ne saboda 'ya'yanta. Na san da yawa za su fahimce ni, wasu za su kushe ni, wasu kuma za su fara tsanata, a cewar Tikhanovskaya. Amma kada Allah ya jarabi wani da abin da nake fuskanta. Jama'a ku kula da kanku, ta kara da cewa abin da ke faruwa bai cancanci daukar rai ba. Tun da farko a yau, Prime Minister Lithuania ya faɗi cewa Tikhanovskaya tana kasar kuma cikin koshin lafiya. Prime Minister kasar Trinidad and Tobago, Keith Rowley, ya sanar jiya Litinin cewa jam'iyyar sa ta People's National Movement ita ce ta lashe zabe, da yake wa taron magoya bayan su jawabi a Port of Spain dake Trinidad. Rowley ya ce jam'iyyar ta PNM ta lashe kujeru 22 cikin 41 da aka yi takara a kai. Ya ce ɗaya jam'iyyar dake biye da ita ta United National Congress UNC ita ce ta lashe ragowar kujeru 19. A yau Talata ake sa ran hukumar zaben kasar za ta sanar da sakamakon zaben. Nasarar cin zaben zai kara wa Rowley wani wa'adin na shekaru 5 a matsayin Prime Minister. Kasuwar hannun jarin Asia na ta samu riba yau Talata kwanaki 2 a jere tare da fatan 'yan majalisa a Amurka za su kawo ƙarshen cece-kuce akan kuɗin tallafin coronavirus. Nike ta Japan ta cira da kaso 1.8 cikin 100 yayin da aka dawo daga hutun kasar. S&P ASX na Australia ta yi sama da kashi 4 cikin 100. KOSPI ta South Korea ta cira da kashi 1.4 cikin 100 yayin da TSEC ta Taiwan ta yi kasa da kashi 8 cikin 100.
Gaida Aisha Tumusule wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da adadin masu dauke da cutar COVID-19 a duk faɗin duniya ya kai miliyan 20, ƙwararru a fannin kiwon lafiya na ci gaba da kira ga jama'a musamman ma a ƙasashe masu tasowa da su ci gaba da kiyaye matakan kariya da aka gindaya. A shirin coronavirus na musamman da muryar Amurka ta jagoranta ta Skype daga nan birnin Washington DC. Dr. Ila Alasan ƙwararren likita a jamhuriyar Niger ya fara bayanin sa ne da jan hankulan masu karaita cewa akwai wannan cuta.
To muna sa ran har yanzu akwai mutane wanda suke cikin kunce saman wannan ciwo. Abinda muke ce wa mutane in kuka dauka abinda kuka kasa kamar irin su America suka tara mutane ko in ce aka samu irin yawancin mutane da suka rasa rayukansu duk da kayan aikin da ke gare su. Sai da ikoyi da su in ba dauki kasashe kamar irin su Faransa wanda yau su ma in kuka dauke mu ci gaban da sun ka samu ta fannin likita da fannin tsare-tsare duka wani fannin da kuka dauka a shekarar na ce mishi 100 baya in aka yi kusance da abin da ke garin mu yanzu ban kai kayan aikin su ba e kuna ganin na ce mishi mutanen da suka rasu sakamakon wannan ciwo fiye da 30,000 in ka dauki kasashe kamar irin su Britania fiye da 40,000 in ka dauki kasashe kamar irin su Italiya irin su sai in ce Spain kuna gani mutane fiye da 30,000 nan ma ko ina duka suka rasu kenan mu wanga kasashe namu ba mu da kayan aiki kenan abin da kamata mutane su gane su lura da shi lalle wannan ciwo abu ne wanda akwai shi zahiri tunda mu muna tare da masu wannan ciwo yau da kullum ko mutane kuna ganin in ma wani naka bai kamu ba akwai wani abokin ka wani ya kamu akwai wata family wanda sun kamu kina mutane ya kamata su yi hatara ya kamata mutane su dauki wannan abu da muhimmanci don shine zai taimaka mu gani mun samu mun kawo bayan wannan ciwo idan mutane suka ci gaba da wannan ruhu ana cewa akwai shi babu shi abu ne wanda ba zai kyawo ba zai taimaka mana ba mu gani bayan wannan ciwo saboda in ba ka yarda da shi ba kenan kamar abin da ake cewa na rigakafi na matakai wanda ta mata dauka kenan kaga a lokacin nan ba za ka yi sanku shi kuma abin wanda bai da alheri idan kai ka da amanin kamar kai ba ruwanka akwai bayan Allah wanda kake ke buga musu ka dauka buga musu ba su samu ba su sauka ba kenan kaga wannan abin wanda bai da alheri shi kuma abin wanda ko addini ya tanaji abubuwa yanda ya kamata in akwai irin wannan ciwo ya kamata mutane su yi hata dan saboda su kare kansu.
Dr. Ila Alasan kenan ƙwararren likita a jamhuriyar Niger. To shi ma Dr. Sani Gwarzo ƙwararren jami'in lafiya a Najeriya ya tofa albarkacin bakinsa dangane da matakan kariya da ya kamata mutane su mai da hankalinsu a kai domin kare kansu daga cutar ta COVID-19 kamar yadda za ku ji a wannan bayani da ya yi ta kafar ta Skype.
Na farko duk wanda yake so ya kare kansa game da cutar COVID ko wata annoba ma ko wata iri ce. Shine matakin farko ya nemi ilimi. Duk san da zaka jira baka da ilimi sai dai a ce ka sa takunkumi ka wanke hannu ka nisanci jama'a duk wannan ba zai taimaki mutum ba saboda mai mutum bai fahimci asalin asasin me yasa aka ce ya yi wannan ba. Amma yayin da mutum ya ilmanta ya fahimci abu, to zai iya daukan duk wani karin bayani da za a yi masa. Shi yasa nake ƙara jaddadawa, mataki na farko shine neman ilimi, mataki na biyu bin ka'idojin da hukumomi da shugabanni suka gindaya, domin idan aka bi waɗannan aka haɗa kai, to za a rage kaifin abin. Na uku shine kada mutum ya bari sai ya kamu sannan ya ce ya ga dayin, domin ta yiwu idan ya kamu ba zai iya kubuta daga ciwon ba, zai iya kasancewa ciwon da za su halaka a cikin wannan annoba. Na ga haka ta faru cikin mutanen da suke musun, suna inkarin cewa su ba su yarda da wannan covid din ba, suna inkarin cewa su wannan covid din ana zuzuta shi, sai ga shi ɗaya daga cikinsu ya kamu, rai ga Allah an kai shi ranga-ranga asibiti. Kuma muka yi kokari muka tashi tsaye aka kula da shi, ya warke ya fito yake cewa wallahi ya yi da na sanin irin waɗannan kalmomi da ya ringa faɗa. Saboda haka ina ƙara jaddada mutane, kariya rigakafi ya fi magani. Kada mutum ya bari ya kamu, domin idan ya kamu zai iya halaka shi, ba ma watakila zai iya kai labari ba. Sannan na hudu, kada mutum ya yi tunanin cewa shi akan kansa bai da hadari, tunda an ce tsofaffi ne suke mutuwa, wanda kuma suka fi mutuwa su ne masu rashin lafiya kwantacciya, kamar su diabetes da hawan jini da asma da HIV, to shi lafiyarsa zai rinka yawansa. Na ga shi ma wannan izina da ta tayar min da hankali, yaro matashi ya kamu da ciwon da hannun abokinsa, da ya zo gida bayan 'yan kwanaki ya warke, amma mahaifinsa da yake dattijo ne ya kamu, kuma mahaifin ya mutu. Kaga wannan har abada zai rinka tunanin cewa ai sakacin da ya yi ne ya kamo wannan ciwon, ya zai sa mahaifinsa har mahaifin ya mutu ya rasu. Saboda haka idan kana ganin kai ba ka da barazana a kanka, akwai waɗanda suke tare da kai waɗanda za ka illatarwa ba tare da ka sani ba, ko kuma kana ka sani amma ba tare da ka san yadda za ka yi ba.
Dr. Sani Gwarza kenan, ƙwararren jami'in lafiya a Najeriya. To kafin mu ci gaba da shirin namu, mu shakata da wannan waka. Sai rahoto na musamman tare da Mustapha Nasir Basari.
Matsalar tsarin itace ko kuma bishiya da kunar daji na ci gaba da zama wata babbar matsala a yankin arewacin Najeriya, al'amarin da masana suka tabbatar da cewa idan har ba dauki mataki mai karfi ba, zai iya jefa yankin arewacin Najeriya cikin yanayi irin na hamadar wasu kasashen arewacin Afirka. A 'yan shekarun da suka gabata dai jihohin arewaci da kuma arewa maso gabas da ma arewa maso yammacin Najeriya ne wannan matsala na saran itace da kona daji ta fita azzara. To amma yanzu sannu akan hankali lamarin ya danna zuwa jihohi da ke kusa da yankin kurmi na kudancin Najeriya. Lamarin da ke zama tamkar hamadar ce ke neman mamaye Najeriya baki daya. Musa Madaki Kushariki wani magidanci ne da ke zaune a jihar Niger da a yanzu haka take fama da wannan matsala ta yawaitar saran itacen.
Na farko shine abin da hifta da hankali na shine a cikin garin nan ma zaka ga an shigo da itacen wato goma gumai na kadanya itacen kadanya wanda a da baka isa baka yi haka duk wani itace abin da ya shafi dorawa mangoro a kadanya dinya cediya da tsamiya da sauransu baka isa ka zo da gungumen su a cikin gari ba dole sai an tambaye ka amma ce ka saro su ko ko a araye don haka in har araye ne hakika za a kai mutum kotu kuma an tanadi irin hukuncin da za a yi masa to yanzu ba ma mai kamawan bale a kai kotu
yanzu me ya makoman a wannan al'amari idan aka bar shi haka karan
an aka bar shi haka shine za mu koma ne kamar yadda lalurar mutanen Niger ke fuskantar su na rashin tabbas game da sha'anin hamada.
Farfesan aikin gona kuma shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger Farfesa Muhammad Yakubu Auna ya bayyana illolin da ake samu a sakamakon wannan ɗabi'a ta saran itace ba tare da shuka wani itacen ba.
Mahallanmu gaba ɗaya suna binnan kan lura babu itatuwa an sare itatuwa gaba ɗaya. Sare itatuwan nan yana kawo zaizayar wani ƙasa kuma sannan yana canza yanayin ruwan sama da kuma yanayin wuri. Yanzu kana gani ana ɗaukan lokaci yanzu nan ba a samun ruwan sama. Inda muka yi so kowa san daga watan uku zuwa watan hudu ana fara samun ruwan sama. Amma yanzu ga shi yanayi ya fara canza. Yanayi ya canza yadda ake samun ruwan sama da bayan haka ake samu. Kuma duk sara ita ce kawo wannan abin gan. Watan uku zuwa watan hudu ana fara samun ruwa a nan jihar Niger. Amma yanzu in ka je arewacin jihar Niger irin Kwantagaro zuwa can kasa ruwan sama sai an kai kusan watan biyar zuwa shida yanzu na ake samun ruwa da kyau da kyau. Duk illan saran itace ne. Mafita kuma shine dole sai gwamnati ta tashi tsaye a hana saran itace a sa mutane a communities a garuruwansu su fara sanin muhimmancin shuka itace. Dole sai an hada da sarakunan gargajiya akwai abin da ake ce mawa woodlot dole sai an sa community su fara irin wannan shuka itatuwan da za su fara da kansu. Kowaye in itace shuka itace inda yake zai je yana fara da kanshi ba ya je daji ya sare itacen Allah da Allah wanda ya abin gaba. Wannan shine hanyar mafita ga sare itacen da ake yi.
Amma kana ga kaman sanya doka mai wanda za a yi tara da dauri zai shawo kan lamarin.
A kwarai da gaske ai shi lamari na Najeriya an ka lura da shi ai rashin doka ce sa komai bai tafiya daidai. In akwai doka mai tsanani wallahi kowa zai yi.
Za ka ga yawanci suna kafa hujja da kona iccen a samuwa wasu ma gawayi ake yi da shi.
Mafita nan kuma gwamnati ce ta samu mutane makamashi saboda yanzu nan ka ga abinda ya kamata a samu mutane ta kanan zai zama yana da sauki. In ya zama yana da sauki ka ga mutane ba su da hujjan saran itace.
Bayanai da sun nuna cewa itacen madobiya da kadanya da ma duk wani itace da ake yin amfani da shi wajen samar da katako sun dauko hanyar karewa a nan jihar Niger da Allah ya yi mu albarkar waɗannan itatuwa a baya kamar yadda babban sakatare a ma'aikatar kula da gandun daji a jihar Niger Mr. Loki Barau ya tabbatar.
Abinda muke cewa extinction kaman ya kusa a ce ya kare to in ba mu yi hattara ba za mu tashi wutar na babu shi shi yasa muke so yanzu nan kaman mu tubi itatuwan da kaman suke da niyyar wata rana za mu tashi ba za mu gansu ba so da a samu a rayar da su za mu masa nazari din su kaga madobiya din nan kaga kadanya kaga dorowa kaga mahogani dukkan kullun cire su ake.
Amma yanzu akwai wani mataki na musamman da kuka sa dan ka a masa ra barantana a ce in an sara a kama
eh yanzu nan shi mai gidan gwamnati ya bada approval cewa mu kafa kaman crack teams a kowane sashi na wanga Niger din da muna da green guard a kasa muna da kuma forest officer a kasa to yanzu wanga crack team za a kafa ne wanda duk wata hukuma a cikin Niger state ko wata local government za a samu mutane daga wajen su kasance a cikin wanga team din.
A yanzu haka dai cibiyoyin samar da ilimi sun ce suna kokarin wayar da kai tare da dasa itatuwa a makarantu domin samar da itatuwan nan gaba kamar yadda wani babban jami'i a hukumar samar da ilimi bai daya a jihar Niger Abdul Qadir Shehu na Funtuwa ya bayyana
mu yanzu a hukumar bada ilimi bai daya jihar Niger daga wannan karo in Allah sa wannan abu ya wuce a hukumar makaranta mun sa doka za a kowace makaranta za a shuka itatuwa saboda irin wannan irin wanda take kunno kai ga mutuna a jihar Niger akwai illa sosai a rashin itatuwa ne a kasashe sa muke gwamnati take kokari ma a yanzu a ga an dawo da sai itatuwa a nan jihar Niger dan su a can arewacin kasar nan can su dama suna samu suna fuskantar wannan abubuwan na shukan itatuwa a kowace shekara mu ma nan gwamnati ta sa doka da za a dinga shukan itatuwa a makarantu
ko baya ga wannan ma dai akwai hukuncin dauri tare da tara ga duk wani wanda hukumomin jihar Niger suka samu yana sare itacen ko kuma kona dajin inji babban sakatare Mr. Loki Barau
akwai lo akwai doka dokan da irin a sa ta yi aiki shine gagara lokacin amma yanzu mai gida gwamnati ya ce babu sani babu sabo duk wanda aka kama ko ma'aikaci ne ko basarike ne ko wane ne shi babu ruwan shi doka shi akwai tara
no
akwai a wancan dokan idan kama akwai 200 zaka biya ko kuma zuwa gidan yari na ina da ko shekara guda ne ko kuma ya danganta kuma ga yanda laifin san girman laifin yake kana iya a bari guda biyu a ci tare kuma a je a dau gidan yari to abin da muke so yanzu nan za a wannan dokan za a kara duba ta so da ta zamanto doka ne da za ta hana da ka ji ta ma kamar kanka za ka tsoronta ka je kai wannan domin abin na mu a ganin mu da mai saran da mai daukan duka kamar masu laifi ne so idan ka kai motar ka dauka an kama in so ma mu za ka biya mu zai kama zai kasa miliyan guda ba ko kuma idan ma har an shari'a ta cika a yi auction motar ka kai ma da kasar din kai ma za ka sai zan naka
ko shakka babu dai wannan matsala babba ce da ke matukar bukatar kulawa daga kowane bangare na al'umma domin tsira daga bala'in kwararowar hamada Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to gaida Mustapha Nasiru Batsari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Sannin na ranar rayo zai soma ne da tsohon mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta kasar Togo da zai farbe cewa da Kojovi Obilale ga hukumar kwallon kafa ta kasashen nahiyar Afrika CAF ko kuma CAF Confederation African de Football ta karrama bayan da ta bashi zanzurutun kudi har dolar Amerika 10,000 kwatan kwacin sefa miliyan 5 da jikka 810 naira miliyan 4 da naira 500 da dubu biyu da naira 750 wannan ko domin tallafa masa a cikin aniyarsa ta girka wani tsarin noma mai karko da ya kira agrofood shi dai Kojovi Obilale tsohon mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta kasar Togo da zai farge ya ji mummunan ciwo ne a wani hari da yan tawaye suka kaiwa tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Togo a shekara ta 2010 a kasar Congo ne abin ya wakana a lokacin da kungiyar ke kokarin isa a kasar Angola domin halartar wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afrika da suka wakana a wannan kasar a wannan lokacin a ranar jiya ne aka ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin Europa League na nahiyar Turai inda Manchester United ta Ingila ta yi wa FC Copenhagen ci da nema kuma ta samu kai ga wasa na gaba na kusa da karshe yayin da Inter Milan ta kasar Italia ta wa Bayer Leverkusen ta kasar
Jamus ci biyu da daya inda ita ma enter da Milan din ta arce zuwa zagaye na kusa da na karshe demi final ko kuma semi final. A yau Talata ana ci gaba da wasannin na Europa League na nahiyar Turai inda ake can ana kafsa yanzu haka tsakanin Shakhtar Donetsk da FC Ball ta kasar Switzerland sai Wolverhampton ta kasar Ingila dake karbar bakoncin FC Sevilla ta kasar Spain. A ranar gobe kuwa idan Allah ya kai mu za a ci gaba da wasannin quarter final ko kuma quarter final na kwallon kafa na Champions League cewa da club din da suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar Turai na wannan shekara inda Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa za ta dabsa da La Talanta ta kasar Italia yayin da za a ci gaba da waɗannan wasanni a ranar Alhamis idan Allah ya kai mu Leipzig ta kasar Jamus za ta buga da Atletico de Madrid ta kasar Spain da Juma'a kuwa duka dai a waɗannan wasannin na quarter final ko kuma quarter final FC Barca ta kasar Spain za ta damsa da Bayern Munich ta kasar Jamus sai a kammala quarter final din a ranar Asabar inda Manchester City ta kasar Ingila za ta buga da Olympique de Lyon ta kasar Faransa. Waɗannan wasannin na quarter final saboda allobar corona virus ba za a yi na in buga a gidanka ba kai ma ka zo gida na mu buga duk wasannin za a yi su ne a nin Lisbon na kasar Portugal kuma duk wanda aka sha a wasa ɗayan da za a yi shikenan ya fice daga wannan kombala ta wannan shekara. Zamu kammala labarin wasanninmu na ranar yau da kasar Jamus inda aka bada sanarwa yau Talata na tsoke gudun tsawon zangon nan da mutane sama da 25,000 suka halarta a shekara ta 2019. Dalilin ko dakatar da yin wannan gudun na dogon zango da aka saba a kowace shekara a kasar ta Jamus a birnin Frankfurt sanadiyar cutar coronavirus ne yasa aka soke shi domin kuma halarta ba za su iya kiyaye dokar nan ta sawar tazara ta mita 1 ko mita 2 tsakanin mutane biyu ba abinda yasa masu shirya wannan wasar suka soke shi har sai wada hali yayi. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Abinda Haruna Mamman Bago yanzu kuma sai labarai a takeice.
Harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kaddamar da shirin ziyara na tsawon mako daya zuwa yankin tsakiyar Turai inda a yau Talata zai yada zango a jamhuriyar Czech inda zai gabatar da jawabi a taron cin abincin dare tare da ministan harkokin wajen Thomas Petrucek. Ana sa ran Pompeo zai kai ziyara wajen ajiye kayan tarihi domin tunawa da rawar da Amurka ta taka wajen kwatowa nahiyar yanci a lokacin yakin duniya na biyu. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ba shiri aka fita da shi daga wurin da yake gabatar da jawabi ga manema labarai bisa rakiyar jami'in tsaron Amurka saboda harbe-harbe da aka ji kusa da inda suke da ya koma ɗakin jawabin bayan 'yan mintuna. Trump ya ce lallai an yi harbi kuma an kai wani asibiti. Fadar White House a jiya Litinin ta nuna alamu a shirye take ta sake shiga tattaunawa da 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat akan tallafin coronavirus kuma za ta yadda a kashe kuɗi don su cimma matsaya. Yar takara a jam'iyyar adawa a ƙasar Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, ta ce ta ƙetara zuwa makwabciyar ƙasar ta Lithuania bayan da aka kwashe kwanaki biyu ana faɗa tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda biyu bayan zaɓe. Tikhanovskaya, wanda ta ƙi amincewa da sakamakon zaben da aka bayyana shugaba Alexander Lukashenko wanda ya dade yana mulkin kasar, ta ce barin kasar abu ne mawuyaci amma ta yi hakan ne saboda ƴaƴanta. Prime Minister kasar Trinidad and Tobago Chris Rowley ya sanar jiya Litinin cewa jam'iyyarsa ta People's National Movement ita ce ta lashe zaɓe da yake wa taron magoya bayan su jawabi a Port of Spain dake Trinidad. Rowley ya ce jam'iyyar ta PNM ta lashe kujeru 22 cikin 41 da aka yi takara a kai. Kasuwar hannun jarin Asia na ta samun riba yau Talata kwanaki biyu a jere tare da fatan 'yan majalisa a Amurka za su kawo ƙarshen cece-kuce akan kuɗin tallafin coronavirus.
Tumar sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Cameroon da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Aisha Tisle wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lenz Gresham da ta hada wannan shiri ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya.